أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهدي 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1435. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu wannan wata mai albarka, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da falalan da yake ciki. Muna karatu cikin suratul an'am. Kafin fara karatu za a karanta tambayoyi kamar yadda aka saba. Mai tambayar nan bayan sallama da addu'a sai tambayar ana cewa, malam, menene ingancin waɗansu littattafan da suke abin waɗansu littattafai da suke waɗansu mawallafa suke rubuta wasu na filfili da za a rinƙa yi tun daga farkon Ramadan, sannan kuma suna faɗin wasu falaloli a game da wa'innan na filfilin. Dukkan na filfili waɗanda suka tabbata a sunna su ne na filfilin da ya dace a yi. Amma kamar misali a ce yau kaza ga watan Ramadan, wanda duk zai yi nafila zai yi raka'a kaza ne, wata ran sai ka ji an ce raka'a biyu, wata ran sai ka ji an ce raka'a goma sha kaza, wata ran ka ji an ce raka'a takwas sallama kaza, wata ran ka ji an ce raka'a goma sallama kaza. To duk wannan abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne qiyamul layl, wadda ake yi a kowane dare na Ramadan, ko kuma hatta ma a wajen Ramadan. Amma wai a rinka ƙayyade rana kaza da cewa raka'a kaza za a yi, ba za a ƙara ba ko kuma ba za a rage ba. Wannan dole sai an kawo dalili nassi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam. To sabanin abin da nassi ya tabbatar ne, yawanci irin wa'innan za ka samu sukan yi haka ne wai garin zaburar da mutane zuwa ga su yi aikin alkhairi. Amma kuma sai suka faɗi abinda suka ƙayyade abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙayyade ba, ko kuma ya ƙayyade su kuma suka faɗi, ko ya faɗi kaza su kuma suka ƙara ko suka rage. Don haka wannan ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala. Wannan kuma yana tambaya cewa mutum ne ya bashi kuɗi ya saya masa dabba, bayan ya saya masa dabba sai kuma mutumin ya ce a sai da dabbar, da aka ji aka sai da dabbar sai aka samu riba. To riban wai zai kai wa mutumin ne ko zai riƙe ko za su raba? Yawanci irin wannan abubuwa ƙaramin zuciya da son zuciya da sha'awan abin wani shi yake kai mutum ma har ya yi tambaya akan irin wannan abu. Ne kawai kai tsaye ya ba da kuɗi a siyo masa dabba, tunda aka siyo masa dabba, wannan dabbar da aka siyo mata dai ita ce kuma yake a tsayar. Aka sayar ta ce a ce masa Allah ya kaddara ma an ci riba sama ma da yadda ka ba da kuɗi, saboda aka ga kuɗin ka da kuɗin da riban gaba ɗaya sai a bashi. Ba wani abin da ake tunawa, dama ya amince da kai ne ya ba ka kuɗi sai ka saya masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabinsa ya ba shi dirhami ɗaya ko dinari ɗaya, yace zai siyo akuya, ya siyo masa dabba, kimfiya ko akuya, da ya je sai sai dabbar wannan dinari guda ɗayan, kuma ya shigar da ita kasuwa yake ta sayarwa ce, sai sai da ita dinari biyu, sannan sai kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam dinarinsa ɗaya da kuma kinciyar, kuma gashi an samo ta. Ita ya ga kinciya ga dinari ya ce, ya Rasulullah, da na je sai na saya ne na yi kasuwanci, da na je ni da ke na iya kasuwanci sai na sayi wadda na san za a ci riba da ikon Allah, sannan kuma na sai da ita aka ci riban dinari ne, sai na gani sai na dawo maka da dinarinka da kuma cinkiyar da kake bukata. Kaga wannan shi ne amana da kuma abun da ya dace. Wallahu ta'ala ala. Wannan kuma tambayar ce, malam, ni ne idan ina haddar alqur'ani sai bacci ya kama ni mai nauyi, na tsawon kaman awa biyu malam wace addu'a zan yi saboda in daina bacci a wurin haddar alqur'ani na farko dai shi alqur'ani ana ware masa lokaci ne ba sai an gama ayyuka ake karanta shi ba idan mutum ya yi tsawo su tsawaiya tukunna daga karshe sai bari ya rufe da karatun alqur'ani ko kuma bari ya yi hadda dama sai bacci mana dama lokacin hutawa ne sai ya ce zai karanta alqur'ani wannan zai wahala don haka ana buƙatan a ware masa lokaci tun farkon ini daga farkawanka daga baccin dare bayan sallar asuba sai ka tinkari karatun alqur'ani zai wuya a samu wannan matsala insha Allah ta'ala ko da la'asar bayan kayi wasu abubuwa sai ka tinkari karatun alqur'ani in kuma kowannan din mutum yayi yana samun matsala to ba mamaki yana buƙatan yayi wa kansa ruka wani sai akan samu matsaloli shayatin su zama ba su son karatun alqur'ani su zo suna tare da mutum haka duk lokacin da yazo ya dau alqur'ani sai su abuna din sa to ya kamata ya dage in yaji bacci yazo ya tashi tsaye yana tafiya a ka lura da wanda ke haddace alqur'ani zaka ga mutum ya hana idan sa bacci yana tafiya ya je ya dawo wai don kar ya zauna bacci ya dauke shi wani ma yakan sa kafafuwan sa a cikin ruwa suna abuna din sa saboda haka dama abun ba abu ne mai sauki ba haddar alqur'ani don haka idan har an jarraba ba da lokaci da ya dace kuma abun bai yiwu ba to watakila akwai bukatun yi wa kansa ruka wato ruqiyya ya zama akwai ruqiyya ya zama to ya samu magani daga wannan ta hanyar yin addu'o'i da yawaita istighfari kuma in zai karanta alqur'ani ya kasance ya yi alwala ya cika da laduban karatun alqur'ani wallahu ta'ala a'lam wannan kuma tambayar ke cewa bayan addu'a da sallama malam tambaya ta ita ce kamar haka ni ce na kasance kafin na yi aure ta ce kafin ta yi aure ta zubar da ciki to bayan ta yi aure hankalinta kullum a tashe yake tana yawan tunowa abin da ya faru in ta tuno to sai sai ta kuka shi kuma mai gidan nasa kenan in ta gaya masa sai ya ce mata a su yi ta istighfari ina yi amma fa na gagara nutsuwa ko ta yi istighfarin ba ta samun nutsuwa to shi ne ta ce a bari ta aiko tambaya wataƙila ko za ta samu bayanin da zai sa ta samu nutsuwa ta samu gafara ta san kuma ta yaya za ta samu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala tun a nan duniya yanzu auren nasu ta ce shekara huɗu kenan da yin auren don Allah tana so a karanta wannan takaddar sannan kuma a ansa mata wannan tambaya tata domin ta samu nutsuwa to idan mutum ya yi aiki da jahilci lokacin da shaitan ya riga ya gama da shi ya ruɗe shi ya aikata babban zunubi ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai kuma imani ya same shi ya zama yana nadama akan wannan aiki nasa sai ya yawaita istighfari yin nadama ya damu akan sabon Allah wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna alama ta imani Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu da shi aka zo ake ta dukan Khabbab duk da cewa daga ƙarshe ya janye ya daina dukan har aka kashe Khabbab radiyallahu ta'ala anhu tunda aka ga tunda ya ga duka yayi nisa Khabbab kuma sai imani yake tabbatarwa har yake cewa lauta turkuni an usalli raka'atayn qabla an taqtuluni ya za ku banni in sallah raka'a biyu kafin ku kashe ni suka bashi dama yayi sallah raka'a biyu sai ba don kar ku sai tsoron mutuwa ba da na ce ku sake bani wannan raka'a biyu to daga nan shi Sa'id ibn Amir ya daina shiga cikin sai koma gefe yana kallon al'amari shine bayan sun kashe Khabbab bayan suna yankan jikinsa gaba gaba sai a yanki yatsarsa yana jin raɗaɗi a ce ka yarda a kawo Muhammad a madadinka sannan kuma za ka kafirce da abin da za ka yi imani da shi cewa ba gudu ba ja da baya sannan kuma a kan a ce ina raye a doron ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka kaya ta doke shi wanda a ce babu ni a bayan ƙasa balle ma har ku kawo shi nan kuna masa irin wannan abu zaka ban yadda da wannan a yanki kunnan sa a yanki dai kunnan da haka aka gama da shi yanka gaba gaba Sa'id ibn Amir yana gani to idan ya tino bayan ya musulunta daga bayan ya musulunta har ma aka nada shi gwamna a zamanin Umar radiyallahu ta'ala to duran da ya tino wannan abu sai fadi ya suma ko a fadan mulki ko a ina inda ya tino wancan abun da ya wuce cewa yana tsaye a gurin akai wannan abu da ya zo shi ma da wannan manufa ta kace wannan in ya tuna sai fadi ya suma to shi ne ba a san ma me yasa yake suma ba sai da aka kai karansa gaban Umar radiyallahu ta'ala cewa gwamnan su ga irin dabi'arsa wannan ne ya bayyana cewa in ya tuno abun da ya faru ne a baya a jahiliya bai musulunta ba lokaci wannan sai nuna alama ce ta imani za ta sai ta yawaita istighfari in kika yawaita istighfari insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai yawaita istighfari insha Allah ta'ala ya isa miki daga duk wani abubuwa kamar yadda shi mijin yake ku rinka yawaita istighfari to ki abun cikin nutsuwa kuma duk wanda yake kusatuwa zuwa ga Allah in mutum yana kokonto Allah ya kan kyale shi za ka zama to kina faɗa ne da cikakken nutsuwa cewa lalle Allah ne gafara ne domin gafarar Allah ta wuce komai kuma kin yi abun da kin yi nadama a kan kar kuma ki sake maimaita irin wani abu da yake kama da wannan aiki Allah ya yi wannan kuma take tambayar tana cewa malam tambaya ta shine ita ma dai jiya na ji kana bayani akan rabon gado amma ban gama ji ba sai rediyon ya katse to tambayar shine idan mace ta rasu ta bar mijinta da iyayenta amma ba ta da ƴaƴa ya za a raba wannan gado wannan darasin na nan kenan ta ji ba da sai ta tura darasin da ake yi na maganar rabon gado lokacin to amma dai tunda ta turo shi nan cewa rabon gado wa in yakun zawjin wa ummun wa abun wa in yakun zawjin wa ummun ne rahabiya yana baiti yana cewa idan ya zama ɗayan ma'aura biyu ne misali ko mata ko kuma miji abun nan mamaci a ce mata ce ta rasu sai ta bar miji kamar yadda kika ambata ko ta ambata a cikin tambayar mata ta rasu ta bar miji amma ba ta da ƴaƴa sai iyaye biyu kawai uba da uwa to anan kawai miji zai ɗau rabi saboda ba ta da ƴaƴa ba ta da farar uwa ne idan ya ɗau rabi uwa da uba kuma za su raba rabi uwa za ta ɗau sulufi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da nassin alqur'ani amma ba sulufin dukiya gaba ɗaya ba za ta ɗau sulufin baki a rabon gado in ba ki ce sulufin baki ba to za ta ɗau sulufin dukiya sai bisa ukun dukiya in an raba rabi uku kashi uku ta ɗau ɗaya za ka samu uba da ɗauyen da ya kamata ya ɗauka cikakken ninkin ta biyu ba amma in ka ɗau sulufin baki wannan za a raba shi in aka ce sulusun dukiya za ta ɗauka tun kafin miji ya ɗau rabinsa za a raba dukiyar kashi uku a rubuce uwa ta ɗau sulusu miji ya ɗau rabi to za ka samu uba bai kai ma rabin uwa ba abinda zai samu to amma ya kace za ta ɗau sulusun baki to za ta ɗau ɗaya bisa ukun abin da ya saura in miji aka ba shi rabi ita kuma uba kuma sauran rabin kuma sai a kasa shi kashi uku shine sulusul baki ɗaya bisa ukun abun da ya saura bayan kason miji kenan haka idan ta ɗau ɗaya bisa uku shi kuma uba zai ɗau biyu bisa ukun wannan baki din kaga ya ninka ta kenan din zakarin mithlu hadhihi al-unsa duk lokacin da za a raba gado illa zakarin mithlu hadhihi al-unsa yin da ya fito ba akwai matsala wannan daga ƙarshe tambayar ita ce cewa menene hukuncin wanda yake yana azumi kuma yana ƙarya yana abunan giba wato rada ya ce wannan dukkan kullum in dai malamai azumi wajen ramadan ya shigo cikin bayanansu da sauran abubuwa duk za ka kishe sun ambaci wannan man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa sharabahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk da ya bar rada da shafi faɗi da wasu abubuwa shafi faɗi su ne ƙarere a samu ƙarerayin labarai kawai sai ya yaɗa su ko ya ƙirƙiro ya faɗa ko kuma raɗa ya faɗa ya haɗa wancan da wancan wanda duk zai bar wannan ba to babu buƙata ma a gurin Allah ya bar abincinsa da abincinsa dama ya ci gaba da cin abinci da cin abinci da shi kenan ya ci gaba saboda babu buƙata azuminsa baya zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala da wata hukuncin sa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana sai maimaita hadisin kawai a fassara kamar yadda aka yi yanzu wallahi ta'ala a'lam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba daga ayar da muka tsaya a cikin wannan suratul an'am na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tambayan mutane don ya kara tabbatar da buwayarsa da izzarsa da karfafarsa da cancantansa ga abauta masa shi kadai kar a hada shi da kowa. Allah ya ce kul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaye su man yunjiku waye yake tsere da ku min zulumatil barri daga dukkai na doron kasa idan sun faru. Malamai suka ce kamar guguwa idan ta taso ko hadiri irin mai duhu din nan idan ya taso yana gurgawa wa yake tserar da mutane ya dauke wannan duhun a dawo zuwa ga haske gari ya wanne wa yake yin wannan. Allah subhanahu wataala ya ce wal bahr haka nan duhu na kogi idan mutum ya shiga ruwa ko jirgin ruwa in ya nitse ko wani abu akan samu duhu yanayin gaba ɗaya ba haske bane domin ba doron ƙasa suke ba to waye yake yayo mutane yake tserar da su. Allah ya tad'unahu wanda kuke kiransa kuke roƙonsa kuke addu'a tabaru wa ayin cikin kaskantar da kai wa kufiyatan kuke roƙonsa har a boye idan aka yi duhu guguwa ko hadiri ko wani abu ya ja ko ya baki irin ya tare ko ina ba a ganin inda ake gani idan to Allah ya kawo mana ku Allah ya soje Allah ya soje kowa haka yake ba ko musulmi ko ba musulmi ba ko mutumin kwarai ko ba mutumin kwarai ba ko mai barna ko mai ta'addanci ko mai duk yin wasu ayyuka da ba su kamata ba wajen sabon Allah in wannan yanayin ya faru zaka daina shakka Allah ya kawo sauki wato kowa zaka ji Allah ya ce in aka shiga jirgin ruwa ana ta abun da jirgin ruwa ya dinka rawa ko ya nitse kasa a shiga cikin wani irin yanayi na duhu ana tunanin zai taso ko ba zai taso ba kowa zaka daina cewa to Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo sauki ana kiran Allah subhanahu wataala saboda wannan yanayi amma in ya tserar da mutane sai su koma bautar abin da ba shi ne shine tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi sai kaji kuna alƙawari cewa in dai har Allah ya tserar da mu daga wannan da na kunan da mina shakirin zamu zama masu godiya zamu gode wa Allah subhanahu wataala ta hanyar bauta masa kamar yadda ya umarce mu da mana mu samu tsira daga wannan in dai muka tsira daga wannan sai ni ban saki sabo ba wani idan ya ga wani abu na bala'i ko mota ta yi kifir kifir sannan a samu a tsira cikin duhun dare da sauransu sannan sai ka ji kawai yana tunanin ba zai saki saba wa Allah ba an jima kanan sai manta da in anjana min hadhihi la nakunanna min ash-shakirin mutum zai ga yana addu'an cewa in dai ya tsira daga wannan to ba zai saki shiga wani bala'i ba na sabawa Allah da gangan a zai zama daga cikin mutane masu godewa Allah masu bautar Allah. Allah ya ce kul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu yunjikum Allah shine yake tserar da ku daga irin wannan abubuwa duk bala'in da ku kasu inda za ku sa kanku me ya tserar da ku daga wannan bala'i shine Allah to don haka ku koma gare shi ku jara aiki ku dawo ga Allah ku dawo ga alqur'ani ku koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tserar da ku daga duk abin da ku ke tsammani ba za ku yi tsira daga shi ba. Allah subhanahu wataala ya ce kul abuna qul illahu yunjikum minha wa min kulli karb kai ba ma daga wannan abu da kuka gani ba duk wani abu bakin ciki da tada hankali da yake samu Allah shine ne zai tsere da ku daga in bakin ciki ya samu mutum Allah ne zai fitar da shi daga wannan baki. Wani sa'i gumum wa humum, baki ciki da abunan tashin hankali na sakamakon bashi. Wani sa'i bakin ciki da tashin hankali na sakamakon karyewar tattalin arziki. Wani sa'i bakin ciki da tashin hankali na sakamakon rashin lafiya a gida, ko rashin lafiya ga mutum, ko rashin lafiyar iyalai, ko rashin lafiyar ƴaƴa. Duk yana iya samun mutum, wa yake tsere da shi? Allah subhanahu wataala. Kace shi da tashin hankali da bakin ciki, sai Allah ya kauda wannan ciwon kuma lokacin da yake so ya kauda. A rafi yadda za a yi, ana ta roƙo, ya Allah ba mu lafiya, ya Allah ba wa ƴaƴa lafiya, ya Allah ba wa iyalai lafiya, ya Allah ikaza. Mutum yana kai, yana cikin tashin hankali da bakin ciki, amma mai ba da sauƙi ya tserar da mutum daga wannan shi ne Allah subhanahu wataala. Ba za a koma bauta masa ba. Wanda yake wannan aikin sai dace a bauta masa, kar a haɗa shi da wani cikin bauta. Kuma an tun tushiriku, sai ga shi nan ku kuma bayan Allah ya tserar da ku, sai ga kunan kudin nan tushiriku na kuna tarayya da Allah cikin bauta, ku ɗauko wasu abubuwa ku haɗa su da Allah cikin bauta, wannan kuskure ne, shirka, zalunci ne. Kun zalunci kanku, yaya za a zo ga wanda yake iya tserar da ku cikin baƙin ciki, ya tserar da ku lokacin da kuke cikin halin ƙaƙani kayi, ya tserar da ku cikin wahalar da kuka faɗa, amma kuma ku zo ku haɗa shi da wani cikin bauta bai kamata ba. Now. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, huwal qadir, Allah yana da iko, ala an yab'atha alaykum, abisa yajjiro ya aiko muku, azaban, azaba min fawqikum, daga samanku. Yace azabar fari. Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama sai ya sako muku azabar fari, ya zamanto gaba ɗaya a rasa ruwa, a shiga halin kakani kayi yunwa ya kai yunwa. Au min tahti arjulikum, in Allah ya ga dama sai kawo muku azaba min tahti arjulikum, shine azabar wato abu da ambaliya na ruwa. Min fawqikum, ko ya sako muku azaban fari, ko ya sako muku azaba na ambaliya na ruwa, ruwa ya ƙuƙugo ya fito ya mamaye duniya gaba daya. Wai da abubuwa guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah. Domin lokacin idan ka duba Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta nan, sai kullu huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum, sai ta iyazan billah, aw min tahti arjulikum, sai ta iyazan billah. Ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na roƙi Allah abubuwa guda uku, Allah ya amsa min guda biyu ya bani su, amma na ukun Allah ya ce a ba za a baka su ba. Na farko shine na roƙi Allah, Allah kar ya kama al'ummata da fari ta hanyar azabtarwa, a ce duk al'ummarsa gaba ɗaya a yi fari, a rasa ruwa a duniya gaba ɗaya, ba ruwan sama, a azabtar da kowa, a yi yunwa, a rasa inda za a shiga. Ya roƙi Allah kar a kama wannan al'umma ɗin da shi, Allah ya karba, ya ce ya baka wannan. Shi yasa yanzu duk wanda aka yi, ko da wani gari an yi fari, wani gari za ka ji an yi ruwa, ta inda za a samu abincin da zai iya isa wancan gari su samu sauki, ba za a shiga yunwa ba. Amma al'ummomin da akan yi fari, Allah ya kame ruwan gaba ɗaya duniya, ba za a yi ruwa ba, su shiga halin kakani kai, don haka in ba a yi ruwa ba, ba a yi shi. To amma al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah, Allah kar ka kama al'umma ta da wannan, Allah ya ce na baka wannan, ba za a yi musu ba. Aumin tashi arzulihim, ya Allah, ya sake roƙon Allah ya ce, ya Allah kar ka kama al'ummata da mamaye su da ruwa, ambaliyar ruwa, ya Allah kar ka kama su, ina roƙonka. Allah ya ce an baka wannan. Saboda haka ba a mamaye al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ambaliya na ruwa gaba ɗaya duniya, ba zai yi ba. Al'umma annabi Nuh alaihi salam da Allah ya so halakar da su, gaba ɗaya duniya ta fito da ruwa, sama ta fito da ruwa, ƙasa ta zubo da ruwa. وفجرنا العرض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. الله سبحانه وتعالى يقول دك idanuwa ruwa na kasa sai da su da shi, bayan sama ta zubo da ruwan kasa ta fito da ruwan ta, sama ta zubo da ruwan ta ko ina a duniya, hatta dabbobi kawai sai ga su ruwa yana gudu da su, mutane ruwa yana gudu da su, Allah ya yi shi kawai ya zubo musu da wannan ruwa don halakar da su. Amma sai Allah subhanahu wataala al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kar ayi musu wannan, Allah ya ce na baka wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aw yalbisahum shi'a, in Allah ya ga dama shi ne iko ne ya sanya al'umar ka ya sanya mutane su zamanto shi'a, jama'a daban-daban, wannan suna cutar da wannan suna cutar da wannan. Ya ce sai na roki Allah, ya Allah karka jarrabi al'umata da su zamanto ɓangarori daban-daban, suna gaba da juna, suna kashe juna, suna faɗa da juna, suna muzanta wa juna. Allah ya ce wannan ban baka ba. Daga wannan da Allah bai bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to shi yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake cikin wani irin yanayi. In an juma sai ka ji wasu ma sun ɓangaro, su ma wasu ne daban, saboda haka a yi gaba da su, su ma su yi gaba da mutane, a yi sai a kashe juna, a yi gaba da juna, a muzanta juna, wani za yi a muzanta a lasu siga, wannan mai sauƙi ne, wani za yi a kukkuce a faɗi maganganu wanda ba su kamata ba akan wasu mutane, su ma su faɗi nasu, waɗannan ma su faɗa ba dai ga maciji ba a daidai an kara ba, can wata ran kuma sai ka samu ana karawa tsakanin wasu da wasu, wasu kuma a yi duk abin da za a yi a zubar da su. Allah ya yanka sai an yi duk wannan, a koma ga Allah, Allah ya tada masu gaskiya, suwaye masu gaskiya, ya yi hisabi gwargwadon abin da ya kamata, wasu su yi kisa don Allah subhanahu wataala ya jarrabe su, wasu a kashe su Allah ya jarrabe su, wasu kowa da irin abin da su yi, da wanda aka kashe da wanda ya yi kisa duka jarrabawa ta gurin Allah subhanahu wataala. Aw yalbisahum shi'an wa yudhiqa ba'dahum ba'da ba'd, aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'da ba'd. Allah yana da iko ya sanya ku zamanto kowa, aw yalbisa ku, wato kowa yana ji da yadda yake ji, kamar yadda kowa ke gadara da rigar da ya sa, wani ba zai dauko rigar wani ba, to haka kowa zai rika gadara da bangaren sa, wato shi ne aw yalbisakum shi'an, wato ya sanya ku daban-daban, wa'innan rigarsu irin watar, wata rigarsu irin watar, wannan ɓangaren suna gadara kamar yadda mutum ke gadara rigarsa ce, wannan ya sa ta daidai da shi, in mutum zai rinka riga sai an duba daidai da shi ma, kar ta yi yawa, kar ta yi kaɗan, to haka mutum zai rinka jin ɓangarensa daidai kawai ake, wannan ma yana jin daidai kawai ake, to haka bai damu ba a kashe shi akan abin da yake kai, shi ma wannan bai damu ba wancan ya zo ya kashe shi akan abin da ake kai, za ka ce ai karfiya ba mai ja da baya, saboda kowa yana jin cewa inda yake nan shi ne, wannan ma yana jin inda yake nan shi ne, Allah shi ne mai iko ya sanya ku zama haka, za ka ana iya samun wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa alfarmar cewa haka kan ba zai yi ba, a za ka shi ya sa muna nan muna fi wannan ya yi kinkago da abin da yake kai, wancan ma ya yi kinkago da abin da yake kai, koda ko za a kashe shi a kansa yake, wancan ma koda ko za a kashe shi a kansa yake, wancan ma koda ko za a kashe shi a kansa yake, wancan ma kaga dole a samu ne akwai wanda yake kan gaskiya. Kiciya da kiciya suna kalo, wato ma'ana wannan yana da kiciyar wannan, wannan yana da kiciyar wannan, amma wannan yana jin shi ne, wannan yana jin shi ne, dole akwai ɗaya mai gaskiya. Shine Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama sai ya jarrabe ku da wannan. Aw yalbisakum shi'an, me iko ne akan wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kar a yi haka, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ba a bashi ba, za a yi haka a cikin al'umma, ana nan ana yi. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, Allah ya ce unzur idubi, kai ne karatu, kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ka gani, kai fa nusarriful ayat, yadda muke tattanda ayoyi a kawo wannan abin da kake rayuwa da shi a bayyana mashi, duk abin da muke rayuwa a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cikin ayoyin da yake so mu kula da su mu imani. Allah ta kidu kai fa nusarriful ayat, yadda muke tattanda ayoyi mu faɗi wannan mu faɗi wancan mu juya wannan mu juya wancan, amma muna yin haka ne la'allahum yafqahun, idan sun fahimci menene Allah yake nufi, ko za su gane maganar Allah, su gane addinin musulunci shi ne addini na gaskiya. Amma da yawa daga cikin mutane ba a ganewa. Allah ya sa mu gane. Na'am. Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka, mutanenka al'umarka sun ƙaryata da shi alqur'ani, sun ƙaryata alqur'ani. Wa kazzaba bihi shine alqur'ani, kamar yadda malamai suka faɗa. Allah ya ce al'umarka sun ƙaryata wannan alqur'ani, wa huwa alhaqq alhali, gaskiya ne alqur'ani. Wasu malamai suka ce wa kazzaba bihi al'umarka, aw wa kazzaba bihi qaumuka, al'umarka sun ƙaryata Allah, sun ƙaryata ba su damu cewa ma Allah shi ne abun bauta ba. Wa huwa alhaqq alhali, Allah shi ne ilahul haqq. Wa huwa alhaqq bima'ana wa huwa ilahul haqq, Allah shi ne abun bauta na gaskiya wanda ya dace a bauta masa. Duka biyu yana ɗauka, ko dai sun ƙaryata alqur'ani ko kuma mutanenka sun ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala. Domin ƙaryata Allah shi ne Allah yana sauko da ayoyi, ya faɗi wannan, ya faɗi wancan, ya juya magana, ya canja salon magana, ya canja irin wancan. Babu wani salon magana da Allah ya yi ba don wai mutane su gane cewa alqur'ani gaskiya ne, su gane Allah shi ne, Allah shi ne abin da ya dace a bautawa. Amma ina wasu hanyoyin da suke yadda. Don haka wa kazzaba bihi qaumuka, mutanenka sun ƙaryata alqur'ani, ko kuma mutanenka sun ƙaryata Allah. Rashin imani da Allah ai ƙaryata Allah, Allah ne. Wa huwa alhaqq alhali, Allah shi ne ilahul haqq, abun bauta na gaskiya wanda ya dace a bauta masa. Ko kuma sun ƙaryata alqur'ani, duka irin wannan jujjuya salon magana da yake, duba wannan ayoyi da ake karanta, shin Allah gaya musu Allah shi ne kaza, a'a Allah shi ne kaza, zai iya yin kaza, yana da ikon yin kaza. Amma ina an ƙaryata wannan ayoyi, an ƙaryata alqur'ani. Wa huwa alhaqq alhali, alqur'ani gaskiya ne, daga Allah yake, sauƙaƙe ne daga Allah, babu ƙarya a cikin alqur'ani. Allah ta kul ga ya musu lastu alaikum biwakil, ni ban zama wani mutum mai kariya ba, ban zama wani mutum mai kula ba, ni ba mai kiwo ba ne a kan ku. A abin da yake kan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sako. Amma ya biya ga cewa dole sai wannan yayi, ya je gidan wancan ma ya ce kayi ne ko ba kai ba, ya je gidan wancan ya ce kayi imani ko ba kai ba, a ba aikin sa ba. Imani kuma tashi a zuciya a hannun Allah yake. Idan mutum ya saurari gaskiya, kaga ya aikata wannan, ko a ce ga laifi kaza, abu kaza laifi ne, yana zaune a gurin a faɗa ya gane cewa laifi ne, ya kuma ce daga yau na tsoro ba zan sake yi ba, alhali da yana yi, wannan shiriya ce daga Allah, in Allah ya gada ma sai ya fisa haka a zuciyar mu. Ko kuma wani aiki na alkhairi mutum da baya yi, a yi bayani cewa abu kaza alkhairi ne ya dace mutum ya yi, ya gane cewa daga yau in Allah ya gaske na cigaba da yin wannan aiki, wannan shiriya ce daga Allah, sai Allah ya gada ma yi. Kuma za a iya a yi ta wa'azi mutane su yi imani. Don haka Allah bai so su da shiriya ba, ba su samu shiriya daga Allah ba. Don haka wa qul ka gaya musu lastu alaikum biwakil, ni ba mai kiwo ba ne a kan ku, in zagaya in ji wannan me yake yi, in ga wannan me yake yi, dole sai kun zo kuni. A kawai iyaka abin da yake kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, in alayka illa albalagh, abin da yake kanka ya zama wajibi shine kawai isar da sako. In an isar ya zama aikin ka. Wanda duk yaso ya yi imani, faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur, wanda yaso ya yi imani, wanda yaso ya kasa, Allah ya sa mu imani. Na'am. Allah ya ce likulli naba'in mustaqar, duk wani labari yana da haƙiƙa, duk labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. In an ce naba, wato labari na gaskiya, likulli naba'in, duk wani labari da kaji an ba da shi musamman daga alqur'ani, mustaqarrun, to tabbas ya tabbata. Mustaqarrun bi ma'ana haqiqatan, sai ya tabbata. Babu wani labari da Allah zai ce za a yi face in ya inde dole sai ya yi. Duk abin da Allah ce za a yi, ko ba daɗe ko ba jima za a yi. Kuma in Allah ya yanka wa abin lokaci cewa a ran kaza za a yi, to dole sai ya yi, a wannan ranar za a yi. Ba dama Allah ya ce abu kaza zai yi, sannan a samu kuma bai yi ba. Ina waye ce su karshen Allah, Allah ya ce abu kaza zai yi, wani ya ji wani ya canja abu, babu shi. Don haka in Allah subhanahu wataala ya ce abu kaza zai yi, to ba zai iya canja wani abu. Li kulli naba'in mustaqar. Shi yasa abun Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sallallahu alaihi wasallam yana kwance, Abbas yace wa Abdullah ibn Abbas da Ali ibn Abi Talib, yace ku zo mu yi sauri kar a rigaye mu ita, yana nufin khalifanci. Ya Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib kai radiyallahu ta'ala anhu yace a ba wani maganan a rigaye mu ita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mana mu za mu gaje ta. Don haka duk abin da ya faru ka sani cewa manzon Allah bai ce mana mu za mu gaje ta, bai wasiya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasiya da haka, domin da manzon Allah ya yi wasiya kamar yadda wasu ke ikirarin cewa ai Abubakar da Umar sun yi zalunci sun zalunci Ali, wallahi da manzon Allah ya ce an Ali ibn Abi Talib shi zai zama khalifa bayan manzon Allah, kai daga rasuwar manzon Allah Ali ne zai zama khalifa, wallahi da manzon Allah ya faɗa, wallahi da ya kasance, kuma wallahi da Allah ya faɗi haka, wallahi da ya kasance. To da Allah ya ce li kulli naba'in mustaqar, ai rena wayon manzon Allah ne ma da rena matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kace wai yanzu Abubakar da Umar sun yi ta canja abin da manzon Allah ya ce ai zai ba shi saboda wallahi radiyallahu ta'ala anhu, da Allah ya zartar da wannan wallahi shi zai faru, ko duk duniya sun taru don canja Ali ibn Abi Talib ya zama khalifa manzon Allah in dai su yi bayan sa, wallahi da duniya ba su yi canja. Domin Allah ya ce li kulli naba'in mustaqar, duk labarin da kaji Allah ya bayar ya ce abu kaza zai yi, wallahi sai yayi. In kuma aka ce manzon Allah ya ce abu kaza zai yi, wallahi sai yayi. To da aka ba mai kokonto akan wannan shi wanda yake da karancin imani, ko kuma bai san matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To da aka tuni wasu da cewa sun yi zalunci, sun canja abin da Allah yake so, ko sun canja abin da manzon Allah yake so, haba ba irin wani namun ba. Misali, wani zai iya zaluntan kansa, Allah ya ce kar a yi shirka, ya zo ya yi shirka. Allah ya ce kar a yi kaza, a zo a yi. Allah ya ce kar a yi sabo, kar a yi zina, wani zai yi. Allah ya ce kar a yi ƙarya, wani zai yi. Wannan ana iya yi saboda saƙonni ne, saƙo ne a cikin abu. Amma muhimmin abu irin wannan khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce manzon Allah ya nassa cewa ko Ali ibn Abi Talib, ko kuma Allah ya nassa cewa Ali ibn Abi Talib, wani ya canja, wallahi ba zai yi. Ina ƙarfin Allah, ina gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai in dai ko wani zai iya canjawa, to ashe kenan ƙarfin Allah ya samu rauni. Hasha Allah, Allah ya fi ƙarfin haka, subhanallah, Allah ya tsarkaka daga haka. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira, Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfi, ya tsarkaka daga abun da duk wani wanda ya zalunci kansa zai faɗa, Allah ya wuce. Saboda haka in Allah ya faɗi magana dole kawai ta kasance, in manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana dole haka zai kasance, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, haya magana haka kawai kan sauranta, in ka ya faɗi abu to wahyu ne yuha, wahayi ne aka yi masa. Saboda Allah ya ce li kulli naba'in mustaqar, duk wani abun da Allah ya bada labarin sa to mustaqarun, tabbas ya tabbata ya faru. Wa sawfa ta'lamun, Allah ya ce da sanin za ku sani, za ku gani sai bayan da abubuwa za su yi ka faruwa, sai bayan da har a zo ga tashin alkiyama da ibada labarin za ta faru, sai ta faru. Mutuwa, wani zai mutu in ajalin sai kare, za ka ga ya mutu. Abu kaza zai faru, za ka ga ya faru. Ruwan sama zai faru a shekara kaza, ganga kaza, ko ruwan kaza, ko galan kaza, ko lita kaza, su za a sauko ran kaza ga watan kaza, daidai karfe kaza ruwan zai fara, daidai karfe kaza ruwan zai kare, sai ka ga ya faru. Haka li kulli naba'in mustaqar, za a haifi wani, wanda ce za ta haife shi, lokaci kaza za ta haife shi, za a yi kaza, za a yi kaza, wannan dole ya faru in dai Allah ya bada labari. Li kulli naba'in mustaqar, yake so a haifi Annabi Isa alayhi salam ba tare da uba ba, ai da aka zo ka ba wa Maryam labari ta yi kaza ta yi kaza, saboda haka dole za ta aihu, yace a'a, yaya matar da namiji bai taba ta ba, kuma ba shakan ki take yi ba, to ai magana ya kare. Wannan kawai Allah ya yi dole zai faru don ya zamanto aya ga mutane, kaza da kaza da kaza, kana ganin yaya ne, sai gashi nan kawai sai ta ji naƙuda, domin haka cikin ya faru ba tumbi a gabanta, cikin awa guda ne da samun cikin da wannan maganan da aiko mala'ika, da samun ciki da naƙuda da aihuwan duk gaba ɗaya cikin sa'a guda. wannan Allah ya ce zai yi ko kana so ko baka so sai yayi ko da za ta mutuna ta ya laita ne mitu qabla hadha wa kuntu nasiya man fiha ina ba za ki mutu ba saboda Allah ya zartar tun kafin halittar sama da ƙasa za a yi haka kuma sai an yi kuma an yi kullu nabai mustaqar duk wani labari da Allah ya ce zai faru to dole sai ya faru mustaqarrun yana da matabbata haƙiƙa ne dole sai ya faru wa sawfa ta'lamu da sanin za ku gani duk abin da Allah ya ce zai yi sai bayan da za ku gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari za ku ga kaza kafin tashin alkiyama duk abin da manzo Allah ya ba da labari ya suna suna faruwa da suna ana ne kana karanta abu sai ka gani gashi nan na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin wahid idan kaga wadanda suke kutsawa cikin ayoyin suna barna suna abun da bai kamata ba to fa'rid 'anhum ka bijire daga su kar ka ga mutane suna barna ka zo ka zauna tare da su kar kai haka duk wanda ya zauna da wanda suke tare da barna da sabon Allah da sauransu ko dai ya tabbatar shi ma yayi tarayya da su ta hanyar fada shi ma ko kuma suna fada yana shi shirunka kuma nunawa ne ga yadda in ba zai yi shiru ba dole ya ce musu ba haka bane duk lokacin da kabi wani ya faɗi abun da ba haka ba ya jingina ga Allah subhanahu wataala wajibi ne kai magana wajibi ne kai magana in ku kana jin tsoron rayuwarka ko kana jin tsoron abin da zai faru wanda mafsadan ta fi girman maslaha din to sai ka bar gurin kawai kar ka tsaya tare da waɗanda suke suna kutsawa cikin ayoyin Allah su faɗi abin da kuka ga dama game da ayoyin Allah kar ka zauna tare da su idan ka zauna tare da su duk abin da zai same su na halaka yana tare da kai don haka bai dace ba ka zauna ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah suna magana ba tare da ilimi ba suna faɗan abin da suka ga dama suna kare abin da suka ga dama kawai bisa son rai ba abin da aya take nufi ba haka suke faɗa ko kuma ba abin da Allah ya ce ba shi suke faɗa ko kuma ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi suke faɗa suna muganta addinin musulunci suna faɗin abin da ba haka ba ga addinin musulunci in ka ga irin wannan Allah ya ce ba'ari da annu ka bijire daga su kar ka yadda ka je ka zauna ka yi tarayya da su cikin abin da suke faɗa wanda ba daidai ba ka kauce musu hatta ya hudu fi hadithin ghaib har sai sun kuta cikin wani magana daban wanda ba na sakon Allah ba na shashanci ba na ashare ba ko a shar ka ga wasu mutane suna tayi suna ihu suna a shar suna abubuwa wannan babu yaddar Allah a gurin kar ka je ka zauna a gurin haka nan in ka ga mutane suna kulla annabimanci su faɗi wannan su faɗi wancan akan hada wancan da wancan da abubuwan da ba haka ba ana kulle kulle munafiki kar ka zauna a gurin domin in ka zauna a gurin ko ka musu wa'azi su dena ko kuma ka yi tarayya da su cikin wannan barna din in ba za ka iya yi musu wa'azi ba to kar ma ka je gurin ka zauna haka nan in ka ga mutane suna diba suna cin nama su faɗi wannan akan wane su faɗi wannan akan wane in za ka iya ka zauna tare da su to sai ka hada su wannan abun ka hanyar yi musu wa'azi da nasi in ba za ka iya ba kar ka zauna tare da su ka kauce musu ko da abokanka ne kai bai kamata ma masu irin wannan ɗabi'ar su zama abokanan mutumin kirki wanda ba yi da wannan ɗabi'ar saboda anil mar'i la tas'al wa sal an qarini in kana tambayan mutum to ba ma sai ka tambayi waye ne hadin wane ba tambayi waye abokinsa in ka ga abokin wane shine wane ka san kawai mutum kirki mutane da kawai sai wai wane kam su waye da waye da suke yake tarayya da su yake hulɗa da su yake abokantaka da su sai ka ce masa da wane da wane da wane abokanansa kawai sun isa su gamsar da kai cewa shi mutum kirki abokanansa sun isa su gamsar da kai cewa shi ba mutum kirki ba don ka ba sai ka ce wane ba su waye abokanan wane kike domin ba yadda za a yi ka iya abota da wasu mutane sai in ka zama irinsu kullum wani da wani ba a raba su to dole kawai ka samu ɗabi'a su iri ɗaya tare suke zuwa gurin karatu tare suke zuwa gurin tafsiri tare suke nazari tare suke karanta tare suke musaffa tare suke kaza su yi za ka ji kawai ɗabi'a su iri ɗaya kuma yawanci ma an gano litinin da alhamis da yawanci inda ba ba su da lafiya ba suna azumi su za su ji ɗabi'a iri ɗaya. Amma ya fice waye wannan a ce tare su zuwa can su tsaya su fake a bayan abunan katanga suna jiran kaza ko kuma su abunan doki kaza ko su za su ji kuma ɗabi'ar kuma nan ma iri ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya in ka ji masu kutsawa cikin ayoyin Allah ta hanyar da bai kamata ba, suna faɗin abin da bai kamata ba, suna sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, ka bijire musu. In kuma ka zauna cikin su to kai musu wata nasiha. Kar ka yadda ka zauna tare da su har sai in sun dawo sun bar maganar sabon Allah sun koma magana ta gari. Masu tasbihi masu ambaton Allah sun kamata ka zauna. Wani yana faruwa a gurin mutane da yawa, kaga wani zai kaga ya zo ya zauna a bakin hanya ko a bakin dakari suna nan suna ta cin nama, can kuma sai ya ji wani kuma a lafiya yana zikirin jaririn zikirin da bai tabbata a sunna ba, wancan zikirin sufaye ne, wancan zikirin wane, kai kuma gibar suwaye kake yi, shi zikirinsa ba na sunna ba ne, kai kuma gibar ka na suwaye. Sun ce zauna a dakari suna maganan wani wanda ya wuce a mota su faɗa, wanda ya wuce a ƙafa su faɗa, wanda ya wuce a mashin su faɗa. Amma kuma in suka ji wani ya tara a lafiya sai a biyo. Ana zikirin ƴan kaza ne, zikirin ƴan kaza ne, to kai ka je kai zikirin sunna wani. Me yasa ka zauna kana giba? Giba kuma zikirin shaidan ne yayi, su zikirin ƴan kaza yake, shi kuma kai kuma kana zikirin shaidan. Domin ka zauna a dakari kana giba, mai mota ya wuce ka faɗa, namiji ya wuce ka faɗa, ta mace ta wuce ka faɗa, mai mota in ya zo ya wulga da mashin, ha wani kuma ba Toyota yake da shi ba ne, ya na ganshi a kan kasuwa ko abinsa ya ja baya ne, eh a baka sani, baka sani ba, ai ko shagon ka je ka gani, gobe dai zan duba, gobe zan wuce ta wajen shagon, wai gobe zai wuce ta wajen shagon dan ya tabbatar abun haka. Wani kuma da mashin yake da shi ya wuce da mota, ha ya na ga tawaye karbo a ta tasa ce, ya kai sai mota ne, wai ya kai sai mota ne, ya kai sai mota ba zauna da kani, kana zikirin shaidan, duk wannan zikirin shaidan. Sannan wani ya kunna lafiya ya tara ya ce zikirin kaza ne, zikirin mutanen kaza ne, zikirin irin kaza ne, kai kuma zikirin shaidan fa kake, kai da ma kai tsaye kawai na shaidan ne, kuma za mu iya gaya ma zikirin shaidan ne, shi kuma kake zikirin ƴan kaza ne, ba da ƴan kaza da shaidan wannan yi. Wani haka yawan yana abubuwa kawai mutane suna nan suna ɓata lokacin su, suna ɓata rayuwarsu, kullum suna waje gindin bishiya, kullum suna waje gindin dakali, kullum suna waje har guri ya yi sumili ya moke saboda zaman su. To in ba makawa dole sai an zauna, kar wani ya ce a to ai kai mu ba an matsa mana, saboda yanzu dan zaman da muke yin nan ma ko mu yake kallo ne ma ya faɗa, ko nake kallo mana da wa'izu da wa'in zuwa wanda ba kowa ne, amma in dai har da gaske dole sai an zauna din, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ba wa hanya haƙƙinta, in dole sai an zauna din to a zo a zauna, amma a ba wa hanya haƙƙinta. In wani ya wuce kar a yi maganarsa, in mai mota ya wuce kar a yi maganarsa, mai mashin kar a yi maganarsa, mai ƙafa kar a yi maganarsa, ku ci gaba da maganar ku, kuma nan ma maganar na alkhairi, kar ku zauna ku yi ta giba, kar ku zauna ku yi wasu abubuwa wanda ba su kama ba su taka ba su dace, ku zauna kuna abun nan. In kun zo tashi ku yi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ku yi kafaratul majlis, ko ka ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, ko kuma kai addu'a nan mai tsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawanci in ya zauna a guri in ya gama bayani in ya zo tafiya kan sai Allahumma qasim lana min khashyati kama ta'udu bi bainana wa bainama ma'asiyati wa min ta'ati kama tuwalli bi, yawanci zaka ji abunan malamai suna yi a gurare ko kuma daliban ilimi a gurare, to yakan yi wannan har kanci to sai kai wannan. Amma in ko zaman ku babu wannan a ƙarshen sa, farkonsa kuma kallon mutane ne, to gaskiya akwai haƙƙi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane zaman hanya, suka ce malana buddun ya rasulullah, mun fa dole sai mun zo mun zauna don anan muke dan la'asariya muke dan wasu abubuwa, sai ce musu to shikenan ku zo ku zauna, amma in kun zauna ku ba hanya haƙƙinta, kar mace tana wucewa ana kallon ta ana magana, kar mara kaza ya wuce a kalle shi ayi maganarsa, kar mai kaza ya wuce a kalle shi ayi maganarsa, a ba hanya haƙƙi, ayi abu mai kyau, in an zauna kuma a tattauna abu mai kyau, ya ce in dai za ku yi haka to shikenan. Wasu suka ce kai hanya za mu iya kula da wannan kwato, me amfanin zaman in ba wannan din ba, wasu sai suka daina zama, wasu kuma suka haƙura suna zama din suna ɗan kiyaye, to a zauna a ɗan kiyaye ko ma a kiyaye gaba ɗaya, wallahu ta'ala alam. In dai ba mu kawa sai an zauna din, to a zauna a kiyaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ra'aita alladhina ina muka wannan wa imma yunsiyannaka shaytan idan har shaytan ya mantar da kai baka ankara ba kawai kaga saboda yawan sabo da mutane da kuka yi sai kuma sai ka zo ka dan zauna ana dan hayaniyar da baka ankara ba shaytan ya mantar da kai don kullun shaytan shi ya ga jamu to in shaytan ya mantar da kai Allah ya fala ta'u ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin karka yadda bayan ka tino shaytan ya mantar da kai ka zo ka zauna ana dan yi ana ta abunna har ka so ma dan jin santin jiba santin jiba santi ne da ita in ka ji ana magana mutum yana gangadi to yawanci ana labari ne wani mai kyau mai muhimmanci ya jaraba wannan eh za a jaraba za a yi kaza a'a ya rayuwar mu a guri kaza eh ai kaza kaza da lokacin da ake wa'azi da sauransu san sai ga gamsu yana haka amma in ana labarin jiba ai wane kaza ne wane ma to kawai za ka ga yana kamar mai dauke mai haddacewa alqur'ani shine Allah ta wa imma yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai har ka so ma jin santin wannan abubuwa da ake tadawa to sai kuma ka tuno to kana tunowa Allah ta fara ta qa'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin kar ka yadda ka zauna bayan ka tuno tare da mutane azzalimi duk wanda Allah ya ce mutane azzalimi masu kutsawa cikin maganganun da bai kamata ba kar ka zauna tare da su kar ka zauna tare da su in ka tuno ma bayan da shaytan ya mantar da kai ka zauna to wuri ka bar gurin na'am
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
الله سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وعند سكتت أولا الله سكت إلى الدين بافا وي suna hisabi ne wa mutane ba sune sai a kana gani kaman baya ganin kullun ya zo wuce shi wai kullun sai dai fadi maganar mutane to a ai duk wanda yake wa'azi to da laifin sa da laifin kowa yake fada ayoyi da yake fassarawa ai baya da aka iya shi yasa in an gama ake addu'a ya Allah ya sa kare ya zama hujja akan mu Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka fada domin ko ya za ka yi ya zama dole ka fada sai dai inda za ka yi ba to shine Allah subhanahu wataala ce wa ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay ba wai wannan wanda Allah subhanahu wataala ya kare ba su gauda ba ko kuma ba su yi kaza ba a wai hisabin wa in kan mutane masu yin kurakuren cewa yana hannun wa'annan bane a hisabi a gurin Allah yi Allah ga dama ya fi mutum bayan yana kuskure kuma Allah ga dama sai mutum ya kusan mutuwa ma sai ya tuba sai ya daina abin da yake yi da shine Allah subhanahu wataala ya ce a ba wai hisabi ne ake yi ba in ka ga ana fadar laifuka wani sai kaga sai a coincidentally sai a yi sa'a sai a fada kan laifinsa kaga an ci kusan rabin tafsiri laifinsa kawai ake ta wada wani idan ya juya ya juya kuma in aka rabin sa sai ka ringa ya mai maganar yawanci a ta kallon ta inda kake zaune in an samu rabo sai ka ji ce ni malam menene kam to duk wannan kawai yana zuwa ne abun nan ina zaka samu shi kansa mai maganar laifukansa da yawa cikin abun da yake faɗa to ba wai hisabin wai wanda suke ko magana ko kuma ake ganin kaman ko alamar sunin ba sa yin kaza suka suke fada a ba wai hisabin masu yin kuskuren yana hannun wannan bane a hisabi a hannun Allah ne Allah ce walakin sai dai kawai zikra wa'azi ne ake yi tunatarwa ne ake yi wa'azi ake yi mutane la'allahum yattaqun ko mutane za su ji tsoron Allah su yi taka tsantsan su kai matsayi na tsoron Allah subhanahu wataala shine kawai abun da ake yi ayi wa'azi ne wata ran kawai kaji an faɗo kan mutum wata ran abuna a wulga wata ran kaza duk irin wannan shi ba mafi daɗin al'amari a ce an faɗi laifinka a gurin wa'azi kuma kai sa'a ka gyara duk mazan da kaji ana faɗar laifinka to yi addu'a Allah ba ni ikon gyara ko mutumin ya sani ne ko bai sani ba kawai sai aka yi sa'a ya zo ya faɗi laifinka to kai addu'an Allah sa ka gyara Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya samu yi aiki da abin da muke faɗa ya samu alqur'ani ya zama shine jagoran mu dare da rana wallahu ta'ala a'lam insha Allah in muna rayuwa gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya ina fatan Allah ya taimake mu
Thank you.
bayin Allah da suka turo su da bukatun bayin Allah su taya su da addu'o'i su ma ba muna roƙon su taya mu addu'o'i domin su suna cikin bukata sosai. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yujibul muqtarra idza da'a, Allah yana ansa addu'ar mabukaci sosai lokacin da yake roƙon sa. Sai dai yawanci mutane sukan kyautata zato idan an haɗu irin wannan haɗuwa ɗin, suna kyautata zato wa juna, wataƙila cikin taron ɗimbin jama'a da ake da su. In mutum ya yi addu'a wata ila samu wani wanda nan da nan insha Allahu ta'ala addu'a take karbuwa, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa akwai irin su a cikin mu, kuma Allah ya sa addu'o'in mu su karbuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukan mu gaba daya wanda suke da rashin lafiya suka ambata, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Wanda suke cikin wani hali na kakani kai, Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda su daga wannan yanayi. Wadanda suke wani zai musu karfa karfa, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya gane, kuma Allah ya sauƙaƙa al'amari da wanda duk suke suka ambaci abinda duk suka ambata, da wanda aka sacewa abun hawa, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa wannan abun hawa nasa ko kuma bi alkhairi daga shi. Dukan mu gaba ɗaya kowa da irin damuwar da suke damun sa, marasa lafiyan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Wanda biyu yake da wata duniya da suke damun sa, ya Allah muna tawassuli da sunayenka da kuma ayoyin alqur'aninka, ya Allah ka ba su lafiya, ka ba shi lafiya, ka ba kowa lafiya cikin yanayi da yake damun. Zuriyarmu da iyalanmu duk wanda yake da rashin lafiya, ya Allah muna roƙonka, muna tawassuli da asma'ikal husna, muna tawassuli da littafinka alqur'ani da ka saukar da ayoyin da ake karantawa, da wanda muka karanta, da wanda bayinka na ƙwarai suke karantawa a ko'ina a duniya, ya Allah muna tawassuli da wannan karatu nasu, ya Allah ka ba su lafiya, ka azurta su da lafiya sihatan abadiyatan. اللهم أعذ بالبأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ونسكت في حالك كانك أي كمرية الأمة يوانتي أنا تكون وانا يلي، يا الله كان قال حالك دمجت ya Allah sakamakon zunubin mu ne irin wannan abubuwa duk abin da muke ci ya Allah muna iktirafi muna furuci da zunuban mu da muke aikatawa mun tabbatar zunuban mu suna iya saka fushi ya Allah ka ji tausayin mu ka yafe mana ya Allah la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna Allah ka kawo mana dauki ka kawo mana sauki cikin yanayin da muke ciki na rayuwa wa'inda suke cikin halin gagani kai da sauran jihohin makwabtanmu da sauran garuruwa ya Allah kai ka san halin da suke ciki ya Allah ka ba su mafita ka ba su mafita a cikin wannan yanayi Allah ka kawo sauki al'umma musulmai su samu sauki daga cikin yanayin da ake ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا الله كسوكر منا دع البركة أسكنونا قلينا من البركة قال منا البركة نا حبكر الدين المسلم في لتسلم أرضي ولن نسلم يوم الله فقوصد جسد waɗanda suke da wadata Allah ta sanya albarka musulman mu na fare Allah ta sanya albarka cikin wadatar su duk abin da zai dame mu ya Allah ka kare mu daga samu kowa da irin bukatar da yake da ita anan ya Allah kowa da akwai abin da yake so mafi girman bukatar mu ya Allah ka yanta wuyayen mu da wuyayen iyayen mu da kakannin mu a wannan rana mai albarka sauran bukatun mu na duniya ya Allah kai ka fi mu sani ya Allah kowa ka biya masa bukatar sa Allah ka hada mu da abin da muke so ko muke nema ko a ne sai ce ko a kusaye Allah ka hada mu da shi abun da zai zama sharri gare mu Allah ka mana kariya da shi duk abun da zai zama alkhairi ya Allah ka tabbatar mana da shi Allahumma shir lana umurana ya rabbal alamin ya arhamar rahim Allahumma ighfir lana dhunubana innaka samiun qaribun mujibud da'awat Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yatimi ma tahwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لآبائنا وأمهاتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت